Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 28 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Yayin da lokaci ke karatowa na yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudirin kudi na dala $2.3 trillion, wanda ya kunshi dala $900 billion na tallafin coronavirus. Masu bincike a Amurka na kokarin gano dalilin fashewar da ta auku ranar Juma'ar da ta gabata, har mutane uku suka jikkata, gine-gine da yawa kuma suka lalace, haka kuma hanyoyin sadarwa suka katse a kudancin birnin Nashville da ke jihar Tennessee. An yankewa wata ƴar jarida ƴar ƙasar China hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara 4, saboda yadda ta bada rahotanni kai tsaye daga Wuhan a lokacin da aka samu barkewar annobar COVID-19, a cewar lauyan da ke kare ta.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ji halin da ake ciki dangane da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar.
Hukuma ta ƙasa gaba ɗaya mai kula da zaɓe kwana 5 gare ta. Mu haɗi sakamako, in muka haɗi sai mu tattara mu aika kotu mai kula da kundin tsarin mulki da tsabace zaɓe a cikin ƙasa ta Nijar.
A ƙarshen makon da ya wuce ne, wasu da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka kai hari kan wasu ƙauyuka da ke ƙaramar hukumar Haul a kudancin jihar Borno.
Safara ta wuta kyautata jalare, suka kona makaranta, aka kona gidan Fulani Kwajafa, suna riga police commissioner Kwajafa.
Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Kebbi da ke Najeriya ta fito da wani shiri na samar da sana'o'i ga Fulani makiyaya, da nufin hana su shiga munanan ayyukan ta'addanci. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam, wanda Yusuf Aliyu Haran take gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yayin da lokaci ke karatowa na yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudirin kudi na dala $2.3 trillion, wanda ya kunshi dala $900 billion na tallafin coronavirus da kuma dala $1.4 trillion na kasafin kudin shekara mai zuwa. Shugaban ya kira kudirin kasafin kudin abin kunya bayan da 'yan majalisar dokoki da na dattawa suka sanya mai hannu a makon da ya gabata, abin da ya sa suka kawo ƙarshen watannin da suka kwashe suna zaman shawarwari da basu sa Trump din ciki ba sosai. Kin amincewar da shugaban yayi ta ba mutane da yawa mamaki, waɗanda suka yi tunanin shugaban zai goyi bayan kudirin kudin, har sai da aka kwashe mako guda. 'Yan Republican da 'yan Democrat na yin kiran shugaban ya sanya hannu a kudirin, ba tare da sanya hannun Trump ba ko ɗaukar matakin samar da kudaden na wani ɗan lokaci. Ta yi watsi da ayyukan gwamnati gobe Talata. Dama a jiya Lahadi, wa'adin matakin kare jama'a da basu biya kudin haya ba daga kura da ƙarin kudin tallafi ga waɗanda suka rasa ayyukansu ya ƙare. Masu bincike a Amurka na kokarin gano dalilin fashewar da ta auku ranar Juma'ar da ta gabata, har mutane uku suka jikkata, gine-gine da yawa kuma suka lalace, haka kuma hanyoyin sadarwa suka katse a kudancin birnin Nashville da ke jihar Tennessee. Hukumomi sun sanar a jiya Lahadi cewa sun iya gano cewa wani mutum mai suna Anthony Quinn Wana, dan shekara 63 ne, wanda ya tarwatsa wata mota mai gida a ciki a wata unguwa a garin Nashville mai cike da wuraren nishadin kaɗe-kaɗe da kuma wuraren sai da abinci. Bayanan da muka samu sun sa mun yanke cewa wani mutum da ake kira Anthony Wana shine ya tada bomb din, kuma yana wurin a lokacin da bomb din ya tashi, ya kuma mutu a fashewar. Abinda Donald Cochran, babban lauyan Amurka na gundumar tsakiya a jihar Tennessee, ya faɗa kenan a wani taron manema labarai. An yankewa wata ƴar jarida ƴar ƙasar China hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara 4, saboda yadda ta bada rahotanni kai tsaye daga Wuhan a lokacin da aka samu barkewar annobar COVID-19, a cewar lauyan da ke kare ta a yau Litinin. Kusan shekara ɗaya bayan da aka samu bullar bayanan wata cuta mai shafar numfashi da ba a sani ba a tsakiyar birnin na China.
Dan jama'a kaɗan, Maryam Dauda za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A washe garin babban zaben da aka gudanar a jiya Lahadi 27 ga watan nan na Disamba a jamhuriyar Nijar, hukumar zaben ƙasar ta kafa wani sansani na musamman a babban ɗakin taro na Palais de Congrès da ke birnin Yamai da nufin tattara sakamakon zaɓe daga yankuna daban-daban, yayin da sai a yau Litinin ne zaben ke gudana a garin Madama na yankin Agadez saboda dalilan tsaro, kamar yadda kakakin hukumar zaben ta Sene Malam Nafi Wada ya bayyana azanta wasu da wakilin Musulun Mumin Barma.
Zaɓe yadda ya gudana a jiya sai mu ce muwa Allah godiya, don saboda duka a faɗin ƙasar tamu ta Niger duka mutane sun hutu kuma mutane sun kada ƙura'a. Sai mu ce muwa Allah godiya tunda gaskiya akwai dama guraren da muke ɗarɗar da su, kuma Allah ya ruha asiri ba a samu miskila sosai ba a wani yanki na jihar Tawa, jihar Talabari, kuma da yanki na jihar Difa. To Allah ya sa dai duka an yi zaɓe an gama lahiya bayan wasu runhunan zaɓe wanda ba su buɗa ba, su ma cewa rashin buɗa tasu kamar yanayi ne na yankin wasu kan harkar tarzoma na tsaro. Muna nan muna yin raskwana na duka wannan runhunan zaɓe, kuma muga yanda za mu yi in muna iya koma a can mai zaɓe a wannan mabuɗar runhuna wannan na zaɓe.
Akwai wuraren da ake gudanar da zaɓe a yau 28?
A yau Litinin guri guda ne ake gudanar da zaɓe can Madama cikin Agadez. Shi ma me yasa jiya ne wajen ƙarfe 7 na yamma, kun ga a lokacin nan ne ake rufe runhunan zaɓe, kanan kayan aiki suka isa, don saboda kun san sare gurin ne wuya al'amari gare shi. To shi ne jami'an tsaro suka ce a bari sai yau, kuma runhunan zaɓe guda biyu ce shi ne suka buɗa tun yau ƙarfe 6:30, don saboda can rana tana sauƙin hutawa kamar ganin birnin Yame.
Ya ciki ne game da tattara sakamakon zaɓe?
Kun ga ai duka wannan rally da kongare mutane sun zo ana jiran a fara faɗin sakamakon zaɓe. Mun yi kira a jahohi suna can suna tattarawa, dan saboda sai komin ne sun kawo musu runhunan zaɓe duka na gunduma su aiko a gunduma, kuma su ma su tattara kanan su aiko a jaha kanan su aiko mana. Yanzu da muka yi kira suka ce suna nan suna tattara, da ɗan lokaci kaɗan suna fara kira su ba da wannan sakamako, kuma shugaba na hukuma mai kula da tsarin zaɓe na ƙasa gaba ɗaya sai ya hito ya wallafa wannan sakamako.
Wannan na nufin kenan ba za a jima za a samu bayanin kammalin sakamakon zaɓe ba?
Daga rana yau ta Litinin hukuma ta ƙasa gaba ɗaya mai kula da zaɓe kwana 5 gare ta mu haɗi sakamako, in muka haɗi sai mu tattara mu aika kotu mai kula da kundin tsarin mulki da tsabace zaɓe a cikin ƙasa ta Niger. Su kuma daga ranar da muka aika musu suna da kwana 28 su haɗi sakamako na dindindin.
Akwai siyasa da ke zarge-zarge a tsakaninsu kan maganar mabuɗi ko kuma aikata ba daidai ba, shin akwai wasu matakai da ka ɗauka domin tunkarar waɗannan zarge-zarge ko matsaloli?
To kasan din in aka yi kira aka ce a zo a yi zaɓe, ba zaɓe ba na a zama shugaban ƙasa gaba ɗaya ko kuma a zama ɗan majalisa, ko zaɓe aka ce tsakanin makwabci da makwabci wanda ya rasa sai ya ce an ci zalumin shi, kenan wannan in suka haɗi duka hagen siyasa ya rage da wannan, kenan mu kuma Allah ya san yadda muka tsara wannan zaɓen, kuma mun san cewa yadda muka tsara shi kamar yadda doka ta rage da shi ne, in cin su ne su haɗi. Amma mu dai abinda muka yi saboda Allah muka yi shi, abinda muka yi bisa kan doka muka yi shi ta ƙasa, kuma mun yi shi don zaman lahiyar ƙasar mu ta Niger.
Kakakin hukumar zaɓe ta Sene kenan Malam Nafi Wada azanta wasu da wakilin Musulun Mumin Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu.
Sojojin Pakistan sun faɗa a jiya Lahadi cewa wani farmaki da 'yan ta'adda suka kai a kudu maso yammacin lardin Baluchistan ya yi sanadiyar kisan akalla sojoji 7. Harin da aka kai da sanyin safiya a gundumar Harnai ya auna wani wurin bincike na wasu sojoji na musamman ne. Kashe-kashen da aka yi sun auku ne a lokacin da aka yi wata musayar wuta mai zafi da 'yan ta'addan, a cewar wata sanarwar sojojin Pakistan. An yi wa wurin ƙawanya kuma an toshe duk wasu hanyoyi da za a iya fita daga wurin don kama tsageran da ke tserewa. Ana kuma kan gudanar da bincike da kuma neman 'yan ta'addan, a cewar sanarwar. An samu rahoton 'yan sandan yankin na cewa an jakata sojojin Pakistan da yawa, kuma maharan sun tsere zuwa wasu tsaunuka da ke kusa. Kasar Bangladesh za ta ci gaba da shirinta na kwashe tawagar 'yan gudun hijirar Rohingya ta biyu a yau Litinin zuwa wani tsibiri da ke gabar tekun Bengal, duk da cewa 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama sun caccaki matakin da kakkausan lafazi. Ministan harkokin wajen Bangladesh Abdul Momen ya ce kusan 'yan gudun hijira 1,000 za a kai wurin da ya kira matsuguni mai kyau. Momen ya nanata cewa tsibirin ya fi sansanonin da aka tsugunar da 'yan gudun hijirar a yanzu sau 100, kuma sun buƙaci a kai su bashan char. Amma 'yan gudun hijirar da kansu da jami'an ayyukan jin kai sun ce an tilastawa wasu 'yan Rohingya ne su amince da wurin da za a kai su.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. A ƙarshen makon da ya gabata, wasu da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka kai hari kan wasu ƙauyuka da ke ƙaramar hukumar Haul a kudancin jihar Borno, inda suka ƙona gidajen mutane da dama da majami'u da makarantu da kasuwanni tare da hallaka wasu. Daga birnin ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu aiko mana.
Bayanai dai na nuni da cewa kusan lokaci guda, wato da misalin karfe 5 na maraice, waɗannan mutane suka afka waɗannan garuruwa inda suka dinga cillawa gidajen mutane wuta, haɗa da majami'u da kuma kwashe musu kayayyakin abinci. Na dai samu zanta da wasu mazauna waɗannan garuruwa ta wayar tarho wanda suka shaida mini yadda abun ya wakana kamar haka.
Muka hau kan dutsuna muka dan labe, suka shigo kamar karfe 5 saura din, ko suka fara sa wata cauca ta shalabe, suka kona makaranta, aka kona gidan Fulani Kwajafa, zone riga police commissioner Kwajafa da kuma Daniel Kwajafa, duk an koko na wayannan gidajen. To sun zo shaguna, kuma sun falla shagunan sire provisions da kayan surufi haka, da su kuma chemist sun babbala sun cire kaya,
sun kwashe magani kenan.
Sun kwashe magani, sai kuma POS na yara da wurin shagunan waya kwakwashe sun sa wuta a wannan.
Kamar gidajen mutane nawa suka kona?
Yanzu akalla yanzu an gwa ɗaya da na gama gidaje guda 5 da shaguna guda 3, amma akwai an ga sabon gari kurkuku. To can akalla kuma sun kona gidaje guda 4 da coci da gidan pastor, da gidan pastor ya zama gida 6 kenan da cocin guda 7.
Kamar akwai asarar rayuka da aka yi?
Ba a samu wannan ba, sai da dukiyoyi da suke, akwai store na mutane, an tattara abinci da ba irge, an sassa wuta, an kokona.
Kamar akwai wani doki da kuka samu ne daga wajen jami'an tsaro?
Akwai jirgin da ya fito farko Air Force fari, yanzu ya dan zagayawa sai sama ya bar mu. Daga can kuma helicopter ya fito ta hanyar Yola annan. Yanzu shi mai dan zagayawa sai kara tafiya, amma ba abin da suka yi. Kwata-kwata ba su wuce minti goma ba.
To yaran kamar sun doki kamar awa nawa suna wannan aiki nasu?
Kamar da suka shigo kamar karfe 4 zuwa 5 ɗinnan sun fara aiki, su ne ba su tashi tafiya ba sai karfe 2:30 zuwa karfe 3 na asuba.
Da kuma san ta da wani a garin Shafa wanda shi ma bai dan ambaci sunansa ba, amma ga abin da ke cewa
suka fara harzar bai a sama mutane suka bazu, kowa ya bar cikin gari, sai suka fara kone-kone, suka shiga cikin masallaci, akwai wani natural cikin masallaci, kona shi suka fito a wurin masallacin, akwai shopping complex mai shaguna
haka,
a ciki da shaguna abu da kayan abinci da suka kona shi ma, sai suka fito azare.
Azare headquarters Haul kenan?
Eh, headquarters Haul. Sai suka kona police station, suka fitoci a kusa da police station, yana tsaye yana kallon police station.
To kamar mutane nawa suka kashe ne a wannan gari naku na Shafa?
Ah, mutum ɗaya ne, dan magama shi ma kuskure hanya ne ya rasu, sannan suka samu sabbi shi.
Inda aka ce gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ziyarci waɗannan garuruwa da kuma masu alƙawarin sake gina musu inda aka lalata, da ma ƙara samawa 'yan bangan motocin sintiri da su ci gaba da kare al'ummansu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya, a ci gaba da ƙoƙarin lalubo hanyoyin rage ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya, da yawancin lokuta ake zargin Fulani da hannu a ciki. Gwamnatin jihar Kebbi ta fito da wani shiri na samar da sana'o'i ga Fulani makiyaya da zummar hana su shiga munanan ayyuka. Matar gwamnan jihar Kebbi Aisha Abubakar Atiku Bagudu ce ta kaddamar da shirin a yankin Mayama. Ga rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya aiko mana daga Kebbi.
Fulani 2,778 ne za su amfana a ƙarƙashin wannan shirin, inda za a riƙa bayar su rugga zuwa rugga, ana taimaka musu da abin sana'o'i da za su hana su zaman banza wanda kan iya jefa su ga aikata munana ayyuka. matar gwamnan jihar Kebbi Aisha Abubakar Atiku Bagudu ta ce an fito da wannan shirin ne bisa la'akari da irin fitintunu da ke faruwa a Najeriya inda aksari ake nuna yatsa akan Fulani.
Duk inda aka ga Fulani yanzu Allah gudun da Fulani, amma idan kana da sana'anka babu wanda zai rina ka, babu wanda zai ci mutuncin ka. Kana cikin wajenka kana sana'a, za a zo a sai sana'a. Shi yasa muka biyo ku cikin rigagen ku, muka kawo muku amfani wanda yake kuma za ku ci gaba da shi. Babu wanda zai rena ku ba, babu kuma wanda zai ce muku ku ne ɗan ta'adda.
A ƙarƙashin wannan shirin tuni da aka raba kananan dabbobi kamar tumaki da awaki da kaji ga Fulani domin su rika kiwo suna saidawa domin samun abin lalura. Aminu Garba Dandiga shine kwamishinan kula da lafiyar dabbobi a jihar Kebbi, ya ce an karkasa shirin ta yadda dukkanin Fulani da ke jihar za su amfana.
Tun 2778 ɗinnan mutum 2278 su ne wanda za su amfana da wayannan ayyukan guda bakwai. Don mutum 500 za a ba su abincin dabbobi da kuma kuɗaɗe kiwon da za su rika, wanda kullum za a dinga ansa lita 2 ta madara. Za a yi yogurt factory a Bulasa a nan birnin Kebbi, wanda ya aka ƙare shi Allah ya bari, ya jihar Kebbi za ta samu kuɗin shigowa biliyan 1 da miliyan 600.
To ne waɗanda suka amfana da wannan shirin za su ci?
Mengeti menani jodu mengeti gore mungo de amba munangana ai mungo de gore amba ni wannan tumaki Maryam Muhammadu kiyo.
A can baya ma gwamnatin Najeriya ta fito da shirin rugga inda aka yi niyyar tsugunar da Fulani makiyaya wuri daya a samar musu dukkanin ababen da suke bukata wajen gudanar da rayukansu maimakon yawace-yawacen da suke yi na kiyo. Sai dai shirin ya haɗu da suka musamman daga jihohin kudancin Najeriya. Sai dai ko bayan dakatar da shirin na gwamnatin tarayya, gwamnatin jihar Zamfara ta dukufa ganin cewa ta gudanar da wannan shirin, inda yanzu haka aikin ginin wurin da za a yi wannan shirin yana kan gudana. Masana halar dan Adam kamar Farfesa Tukur Muhammad Baba na ganin cewa irin wannan shirin kan iya yin tasiri wajen magance aikata ayyukan ta'addanci.
So lalle ana kyautata da zo in Fulani sun samu abin da za su yi, da yawa daga ciki ba za su shiga irin sha'anin ta'addancin nan ba. Duk shekara ana keɓe taki za a ba wa manoma, za a kawo kayan ban ruwa da sauransu. Baka ji ana ce za a kawo dusa, za a kawo maganin dabbobi da sauransu. Abinda ita matar gwamna za ta yi ga kyautata zato zai taimaka irin wannan, don za su samu abin yi, za su ga su ma ana yi da su, ba wai an bar su cikin daji ba, an ɗauke su mutane da kansu bai waye ba da sauransu.
Yanzu abin jira a gani shine shirin ya game dukkanin Fulani da ke jihar ta Kebbi da kuma tasirin da zai yi idan aka aiwatar da shi wajen rage aikata ayyukan ta'addanci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Ta gaida Muhammad Nasir. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a biyohausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi hau shi dare.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ubangiji ya sa haka, Allahumma amin. Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu, kamar yadda masu yi magana kan ce. Masu sauraro, a cikin shirin namu na yau, wanda shine insha Allahu zai zama na ƙarshe a cikin wannan shekarar ta 2020 mai cike da ɗimbin tarihi a faɗin duniya, shekarar da aka yi malakabi da shekarar corona. Ba wai a ɓangaren ilimi kawai ba, corona ta fi duk wani ɓangare na rayuwar bil'adama. Amma ana iya cewa wani irin koma baya aka samu a ɓangaren ilimi idan muka duba ƙasashen da suka ci gaba. Dr. Usman Isyaku, wani mai bincike akan halayya da tunanin ɗan Adam a Jami'ar Bagen da ke ƙasar Norway, ya haska muna irin koma baya da annobar ta haddasa musamman a ƙasashen Turai.
Ita dai wannan annobar ta coronavirus za a ce ta zo mutanen duniya a bazata ne, kuma ta kawo tsaiko a harkokin rayuwa daban-daban. Misali a fannin ilimi, ita coronavirus nan gaskiya ta samar da koma baya da yawa kan al'amuran rayuwa a wasu bangarori kama haka. Misali, a bangaren ilimin kananan yara, wato kamar nursery da primary kenan za a ce a turance, ita wannan annobar gaskiya ta kawo kuma baya sosai a nahiyar Turai, musamman ma Norway nan inda nake, ta kawo matsaloli sosai saboda makarantu da yawa sun rufe, kuma yaran nan ba sa samun damar haduwa da rago ta kororinsu a makaranta su yi wasanni. Kuma kamar yadda kowa ya sani, a nan Scandinavia yawanci makarantun nursery schools da primary schools nan yara suna zuwa ne kusan fiye da rabin lokacin su wasanni suke yi, suna koyon karatun sosai, amma wasa yana ɗaya daga cikin babban al'amarin da su yaran suke yi. To kasancewar wannan makarantun a rufe gaskiya ya kawo matsaloli da yawa wajen yaran, sukan samu damuwa sosai na kasancewar zaman gida fiye da watannin da suka saba yi na hutu.
A bangaren ilimin kwaleji da kuma jami'oyi a Norway ko nahiyar Turai gaba daya, an samu irin wannan matsalolin na rufe ajujuwan karatu wanda ya dakushe yanayin tafiyar da ba da ilimi sosai fiye da yadda aka saba. Amma sai dai an samu yaduwar ilimin fasaha wanda suka samar da yiwuwar ba da ilimi ta hanyar kafofin sadarwa ta internet. Alal misali, akwai manhajoji da dama kamar su Zoom da Microsoft Teams da Skype da sauransu wanda sun yadu matuka, sun kuma sun yi tasiri wajen ganin cewar karatu an koyar da shi daga nesa, ko kuma malamai suna zaune a gida, ɗalibai suna zaune a gida an samar da karatu. Sai dai kuma an samu gaskiya koma baya wajen ayyukan gwaje-gwaje, kamar misali laboratory, wasu nazarce-nazarce da bincike da ake yi wanda ya kama dole sai ɗalibi da malami sun samu haduwa a cikin laboratories na gwaji. Gaskiya wannan ya samar da matsala sosai, wanda ma wasu da suke cikin matakin bincike kamar wanda suke PhD da sauransu dole an ƙara musu lokutan da zai sa su samu su kammala irin wannan din. Sannan kuma misali, wanda suke bincike na al'amuran yau da gobe na rayuwar al'umma, misali wanda ake ce ma social sciences, da suke fita su yi interview ko ganawa da mutane wajen naɗan bayanai baki da baki, su ma wannan gaskiya sun samu kuma baya sosai, tunda mutum ba zai samu damar haduwa da mutane da yawa kamar a focus group discussion na ɗaukar bayanai da yawa saboda maganar ita coronavirus. So gaskiya ra'ayina yana iya cewa nahiyar Afirka, in za ka kwatanta ta da nahiyar Turai, wannan rufe makarantu da aka yi saboda corona ya samar da kuma baya matuƙa fiye da yadda ake tsammani, saboda yawancin makarantun nan sai da aka rufe su saboda lockdown, abin da ake cewa lockdown. Sannan kuma sai zo ya hada da yanzu haka lokacin da ake maganar ita corona nan, jami'oi a Najeriya mun san cewar malamai sun tafi yajin aiki na wajen kusan wata goma kenan duk da kwanan da suka janye. To amma ko da a ce malaman nan suna aiki, jami'oin nan a buɗe suke, gaskiya malaman ba su da cikakken ƙwarewa wajen amfani da fasaha ta koyarwa daga nesa, distance learning kenan. Kuma koma da a ce malaman suna da wannan fasahar, kamar mu da muka sani a gida akwai matsaloli na rashin wutar lantarki, wanda dole waɗannan abubuwan koyon karatun sai an jona su da wuta. Sannan kuma rashin internet mai ƙarfi, ko kuma masu yaran kansu ba su da kuɗaɗen da za su sayi wannan internet ɗin saboda su sauke wannan manhajojin na koyon karatun, gaskiya shi ma ya kawo babban matsala a wajen ba da ilimi daga nesa a nahiyar Afirka.
Bai ga Dr. Usman, na samu zantawa da Dr. Nasiru Bashir Aminu, malami a jami'ar Cardiff da ke kasar Ingila, inda shi ma yake cewa
wato annoban corona ta sa jami'o'in Birtaniya kamar sauran jami'o'in kasashe da suka ci gaba fitowa da dubaru da ya zauna kenan dindindin. Wannan dabaru zai taimaka wurin tattalin arziki nan gaba da kare koshin lafiyan jama'a gabaki ɗaya, ya kuma tabbatar da yara ba su dakata akan cigaba da ya neman iliminsu ba. Na farko, wannan dabara ana kiran shi blended learning, yana amfani da ana buƙatar yanan gizo da wasu manhajoji ne a yanan gizo da za a iya koyarwa. Wannan zai iya taimaka ma musamman yaranmu wanda ba su saba da yaren Turanci ba, ko kuma yakan ɗauke su wani lokaci su fassara kalmomin da aka faɗa, na farko kenan. Na biyu kuma, yana rage lokacin ɗaukan rubutu. Tabbas yana da shi ma ɗan matsalan shi, saboda yaro wani lokaci in ana lecture za ka so ka tsayar da malami ka tambaye shi me kake nufi da wannan ko wani abu.
Masauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a cikin wannan shekara ta 2020. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah subhanahu wataala ya kai mu cikin sabuwar shekara ta 2021 za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu sai godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Usman Isyaku da Dr. Nasiru Bashir Aminu waɗanda suka bada tasu gudunmawar ƙarshe a wannan shirin cikin shekarar 2020. Baya ga haka sai jinjina ta musamman ga wadda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga birnin Washington, gundumar Columbia, da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan sabuwar shekarar da zamu shiga ta zama alkhairi a gare mu. Alkhairan dukke tattare da ita Allah ya tabbatar da su a gare mu baki daya. Allahumma amin. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fako.
A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai ra'ayin da ku aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, ta ce assalamu alaikum biyu Hausa. Ina farin ciki akan yadda al'ummar kasar Niger suka gudanar da zabe a cikin kwanciyar hankali da lumana. Karshe ina fatan hukumar zabe ta sai ne za ta nuna wa duniya cewa zaman kanta take yi wajen baiwa al'umma hakikanin abin da suka zaba. Sako na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta, yace a ce matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ke dauka akan cutar corona, a ce matsalar tsaro ne ake daukar wannan matakai. Tabbas da yanzu babu sauran wata fargaba a Najeriya, amma kashi abin ba haka yake ba. Sako daga Shehu Adamu Rijau, yace al'umman Niger dai sun riga sun gama nasu sun yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki a jiya Lahadi. Yanzu dai abin da ya rage shine jiran sakamako da hukumar zabe za ta fitar, kuma muna fatan za ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana sahihin sakamakon ba akasin hakan ba. Iko sako daga Usaina Alhaji Umar Foreba Gashuwa, tace fatan alheri biyo ya Hausa. Al'ummar kasar jamhuriyar Niger, muna taya ku addu'a Allah ya sa hukumar zabe ta sani ta baku abinda kuka zaba zaben shugaban kasa da ya gudana, amin. Sai sako daga Yusuf Bazuka Mileda Gwalolo jihar Bauchi, yace salam biyo ya Hausa. Al'ummar Niger zaben shugaban kasa da kuka yi jiya, Allah ya sa mikishin Niger kuka zaba ba mikishin aljihunsa ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya, ya ce assalamu alaikum biyu Hausa. Al'ummar kasar Niger, ya kamata ku kasa ku tsare ku kuma raka, domin hukumar zaben Niger ta bayyana abin da kuka zaba, in ba haka ba za a yi muku sakiyar da ba ruwa. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Yayin da lokaci ke karatowa na yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudirin kudi na dala trillion 2.3, wanda ya kunshi dala biliyan 900 na tallafin coronavirus da kuma dala trillion 1.4 na kasafin kudin shekara mai zuwa. Masu bincike a Amurka na kokarin gano dalilin fashewar da ta auku ranar Juma'ar da ta gabata, har mutane uku suka jikkata, gine-gine da yawa kuma suka lalace, haka kuma hanyoyin sadarwa suka katse a kudancin birnin Nashville da ke jihar Tennessee a nan Amurka. An yankewa wata 'yar jarida 'yar kasar China hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara 4, saboda yadda ta bada rahotanni kai tsaye daga Wuhan a lokacin da aka samu barkewar annobar COVID-19, a cewar lauyan da ke kare ta a yau Litinin.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama da ku, za mu yi amfani da wannan dama mu yi kwasakon ta'aziyya ga tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabiu Musa Kwankwaso, bisa rasuwar mahaifinsa makaman ƙaraye Alhaji Musa Sala Kwankwaso. Da fatan Allah ya ji kansa da rahma, amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta tsaya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, da ma injiniyanmu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.